sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau talata 10 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban kasar Rocha da Xi Jinping ya kai ziyarar farko a birnin Wuhan yau talata tun lokacin da cutar coronavirus ta barke a yankin wacce ta kama sama da mutum 80,000 kan ta halaka wasu 1,100 wato 1,100 kenan a kasar China. Shugaban Amurka Donald Trump zai gana da shugabannin majalisun kasar a yau talata domin tattauna rangwamen haraji na biyan albashi. Kana ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin Kamaru mai magana da Faransanci da kuma kauyukan da ke kan iyakar yankin masu amfani da Ingilishi.
Maralla kanan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya fara zaman hijira a garin Loko na jihar Nasarawa bayan gwamnatin jihar Kano ta sauke shi daga karagar mulki a jiya Litinin. Masana tarihin tsarin sarauta a Kano na ƙarin haske a kan batun. Haka kuma a jamhuriyar Nijar, ƙungiyar alƙalan shari'a da ƙungiyar loyoyi da ta akawun kotuna sun kafa wata gamayya mai laƙabin CCAG da nufin gwagwarmayar ganin hukumomin ƙasar sun damƙawa mashari'anta rahotannin bincike. Sai kuma a ƙasar Kamaru, 'yan bindiga sun yi wa birnin Bamenda durar mikiya inda suka ɗauki sa'o'i uku suna buɗe wuta inda mutum guda ma ya halaka. Shi kuma Muhammad Hafiz Baballe yana nan tafa da shirin noma. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu ga baba da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban China Xi Jinping ya kai ziyarar farko a birnin Wuhan yau talata tun lokacin da cutar coronavirus ta barke a yankin wacce ta kama sama da mutum 80,000 kana ta halaka wasu 1,100 a nan kasar China. Ma'aikatar yaɗa labarin gwamnatin China ta ce Jin zai ziyarci ma'aikatan kiwon lafiya da marasa lafiyan tare da binciken kokari da ake yi na daƙile ya barkewar cutar. Ziyarar tasa na zuwa ne lokacin da jami'an lafiya suka ce an samu sababbin waɗanda suka kamu da cutar 19 yau talata. Lamarin da ke nuna ana ci gaba da samun raguwar yaduwar cutar a China yayin da cutar ke ƙara yaduwa cikin gaggawa a wasu ƙasashe. An riga dai an shawo kan kimanin kashi 70 cikin 100 na cutar a China. A cikin matakan da ta ɗauka, China ta rufe manyan wurare domin daƙile yaduwar cutar a manyan tarukan jama'a ko kuma tsakanin matafiya da za su yi tafiya a wurare a cikin ƙasar. Ƙasar Italiya ita ma ta ɗauki irin wannan matakin bayan da ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe da cutar take tsananin bazuwa bayan ƙasar China, inda mutane sama da 9,000 suka kamu kana wasu 460 kuma suka mutu. Shugaban Amurka Donald Trump zai gana da shugabannin majalisun kasar a yau talata domin tattauna rangwamen harajin biyan albashi a wani mataki na kawo sauki ga cinikayya da kuma ɗaiɗaikun mutane da suke huskantar matsalar kuɗi sakamakon ɓarkewar cutar coronavirus. Zamu kuma tattauna batun kuɗin gini na ma'aikata domin taimaka musu ta yadda za su cimma matsayin da ba za su ɗauki albashinsu da wasa ba, kuma su yi aiki da kamfanoni da ƙananan kamfanoni da duk kamfanoni da dama, kuma kada su huskanci wani jin kunni yayin da ba su aikata wani laifi ba, inji Trump yana faɗa wa manema labarai da yammacin jiya Litinin a fadar White House. Ganin yadda farashin kayayyaki a kasuwanni ke yin ƙasa a jiya Litinin yayin da ake rigiman farashin mai da kuma matsalolin coronavirus, Trump ya gana da mashawartarsa akan tattalin arziki ciki har da sakataren Bitel Mali Steven Mnuchin, wanda ya gabatar da shawarar wani shiri na tunkarar barazanar da tattalin arzikin ƙasar ke huskanta. Trump ya sanar da cewa za a gudanar da taron manema labaran ne a yau talata a fadar White House, wanda zai mai da hankali ne akan matakan tattalin arziki. Ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin Kamaru mai magana da harshen Faransanci da kuma ƙauyuka da ke kan iyakan masu amfani da Ingilishi bayan rikicin 'yan awari masu fafutukar kafa ƙasar masu amfani da Ingilishin ya tsallaka zuwa yanki masu Faransancin a ƙarshen makon jiya, inda aka kashe sojojin gwamnati kana aka bar tulin bindigogi da harsashai. Fararen hula sun ce sojojin gwamnati dai ba za su iya kare su daga rikicin 'yan awarin ba, kamar yadda gwamnati take faɗa. Alima Mutembonpo manomi ya ce mai shekaru 33 kuma ta yi kuka a lokacin da ake binne mijinta a ƙauyen Galim da ke yammacin yankin masu amfani da harshen Faransanci na Kamaru, wanda kuma ke kan iyakan arewa maso gabashin yankin masu amfani da harshen Ingilishi. Mijin nata yana kiwon shanu ne kuma ya dawo ne daga kasuwar sayar da shanu a ƙauyensu, inda aka kashe shi a cikin daren Asabar kana aka bisa shi a ranar wato safiyar Lahadi a cikin kusan mutane 20 da suka je wurin bison. Wani mutum mai shekaru 47 mai sayar da abincin dabbobi John Tata ya ce tun lokacin da aka kai hari a ƙauyen an rufe kasuwar ƙauyen.
Most of us that we are doing businesses, all the businesses are grounded. So we really pray for.
Yace yawancin mu da muke kasuwanci, gabaɗayan kasuwancin mu ya lalace, don haka muna addu'a a samu mafita ga wannan rikicin. Galibin 'yan ƙauyen dai sun arce suka nemi mafaka a wasu wurare a wajen ƙauyen, musamman a garin Mbuda da ke cikin yankin Faransanci, wato wanda yake makwabtaka da su.
Kafin mu kawo muku wata sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yayin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya fara zaman hijira a garin Loko na jihar Nasarawa, bayan gwamnatin wato jihar Kano ta sauke shi daga garagar mulki a jiya Litinin, masana tarihin tsarin sarauta a Kano na ƙarin haske akan wannan batun. Ga Mahmud Kwari daga Kano da rahoton.
Tsohon sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu, wadda gwamnatin Kano ta sauke a jiya Litinin, shine sarki na farko da aka taba saukewa a jerin sarakunan Fulani na Kano, yayin da kakansa Sa Muhammadu Sanusi na ɗaya ke zaman na farko da ya yi murabus dan kashin kansa. Zaman hijira a garin Loko na jihar Nasarawa da tsohon sarkin na Kano ya fara tun daga jiya Litinin na cikin ababen da ke biyo baya a duk lokacin da aka tube sarki ko juyin mulki ko kuma ya yi murabus dan kashin kai. Kamar yadda Malam Umar Dahiru, wani masanin tarihin harkokin fada a Kano, ke faɗi.
To shi dama ai a Kano ba a yin sarki guda biyu, kai murabus ne dan kashin kanka ka bar sarauta, to ba za ka zo na ƙasar Kano ba. Tube ka aka riga aka yi, ba za ka zo na ƙasar Kano ba. Lokacin da Turawa suka shigo suka juyin mulki a 1903, kaga da suka kama sarakunan arewa gaba daya, talisi suka yi Adamawa, daga Adamawa kuma suka karkasa su. Saboda haka kamar sarkin Kano Alu dan Abdullahi Maje Karufi da sarkin Zazzau Alu dan Sidi, gida ɗaya aka gida musu a garin Lakwaja daga 1903 har zuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa 1926.
Wasu na cewa wannan tsari Turawa ne suka kawo su. Yaya abin yake a tarihin sarautar gargajiya na Kano?
Zuwan Turawa su ne suka fito da wannan, domin suna ganin kamar fitila za ta iya afkuwa, ba a sarki biyu a guri ɗaya. Dole ne sai an gusar da ɗaya, an nema masa wani guri mai nisa inda ba zai kawo fitila ba.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin shari'a ke tsokaci game da furcin wasu daga cikin makusantan tsohon sarkin na Kano na ƙalubalantar tuɗe rawaninsa a gaban kotu.
Dokoki na kare haƙƙin ɗan adam na Afirka, abin da yasa ita take da muhimmanci shine a duk duniya babu wata doka ta kare haƙƙin ɗan adam ta yi maganar al'umma banda ta Afirka. Saboda mu communal mutane ne masu al'umma da al'ada ɗaya kenan. Ita ta kare zancen al'ada da kuma wato gargajiya. Sannan kuma kaga yanzu a duniya ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya ta martaba haƙƙi na al'ada da gargajiya, kuma kaga tsarin mulkin ma ya faɗa.
Dakta Nasiru Adamu Aliyu kenan na tsangayar nazarin aikin lauya a Jami'ar Bayar Kano. Dangane da ko kotu na iya warware irin wannan takaddama kuwa, Dakta Nasiru Adamu Aliyu ya ce,
idan ka duba tsarin shari'a na kasar nan gaba daya, idan ka dauko tarihi na mu, akwai tarihi mu yanda Turawa suka ture shari'a musulunci a nan arewa da dabara suka ture ta, kaga sai ta zama yanzu ta zama kamar yar baya. In fact shi sa muke wannan magana da kai, tunda da al'ada da addinin mu a haɗe yake. Saboda haka za a iya yi ta doka, amma fa sai idan mun yi karatun baya, ma'ana idan za mu yi doka sai mu duba cewa ba zamani kai za mu kalla ba, lalle zamani dole mu tabbata, amma dole sai mun kalli al'adar mu da addinin mu da tarihin mu.
Nan da sa'o'i kalilan masu zuwa ne dai lauyoyin tsohon sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu za su faɗi matsayarsu a wani taro da manema labarai da za su yi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Kwari. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Masu kada kuri'a a jihohi shida na Amurka za su fara zaɓe a yau Talata na fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrats. Zaɓen zai fi mai da hankali ne a jihar Michigan mai muhimmanci da ke tsakiyar yammacin ƙasar, inda kuri'an jin ra'ayoyin jama'a ke nuna tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ke kan gaba, wato na ɗan majalisar dattawan Vermont Bernie Sanders. Michigan ita ce babbar mai bada kuri'a a zaɓen na yau Talata, inda wakilai 125 za su kada kuri'a. Sanders shi ne ya lashe zaɓen fidda gwani a shekarar 2016 a Michigan, amma zaɓen na 'yan kwanakin nan ya nuna Biden na samun rata mai yawa. Ana kuma zaɓen a jihohin Washington da Missouri da Mississippi da Idaho da kuma North Dakota. Wannan ita ce fafatawar farko tun bayan zaɓen Super Tuesday a makon jiya da aka yi a jihohi, a lokacin da tsarin zaɓen ya sauya daga zaɓen ƙananan jihohi zuwa gudanar da zaɓe a jihohi da dama a lokaci guda a faɗin ƙasar.
Madalla a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma a jamhuriyar Niger, kungiyar alkalan shari'a da kungiyar lauyoyi da ta akawun kotuna sun kafa wata gamayya mai lakabin CCAG da nufin gwagwarmayar ganin hukumomin kasar sun damƙawa mashari'anta rahotannin bincike da ya bankaɗo hannamar dubban miliyoyin sefa a ofishin ministan tsaron ƙasa don ganin an soma shari'ar mutanen da ake zargi da hannu a wannan ciwa-ciwa. Ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
A sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar masu ruwa da tsaki a sha'anin shari'a, wato alƙalai da lauyoyi da akawun kotu waɗanda suka tare a farfajiyar kotun Tribunal de Grand Instance ta Yamai, dukkansu sanye da baƙaƙen rigunan aiki, sun fara ne da tunatarwa a game da wasu muhimman tanade-tanaden kundin tsarin mulki da ma dokokin ƙasa da ƙasa. Shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa Maitre Bubakar Umaru na cewa tafarkin demokradiyya wani abu ne da ya rarraba tsarin gudanar da sha'anin mulki a tsakanin rassan da ke da wannan hulmi. Saboda haka mashara'anta kaɗai ce ke da ikon tantance gaskiyar zargi ko akasin haka, sannan dukkan 'yan ƙasa matsayinsu guda a gaban doka, haka kuma shari'a zaman kanta take.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
Wannan ya sa ƙungiyar alƙalai da ƙungiyar lauyoyi da ta akawun kotu kiran gwamnatin Nijar ta gaggauta gabatarwa alƙalai rahoton binciken da ta gudanar a ma'aikatar tsaro ta ƙasa don ganin masu hannu a handamar da aka gano sun gurfana a kotu. Mai shari'a Zakariya Muhammadu jigo ne a ƙungiyar alƙalai ta Saman.
Wannan abun da gwamnati ya fito na cewa wanda suke da hannu a cikin sace kuɗin al'umma da aka yi a ministan tsaro ba za su gabata shari'a ba. Za mu yi yaƙi tsayin daka da wanda zamanto wannan manufa ta gwamnati mun barar da ita. Koko da muke, kokowa ce ta shahi kowa da kowa, ba kokowa bace ta alƙalai kadai, ba kokowa bace ta lauyoyi, kokowa ce ta 'yan ƙasa. Duk wanda yake da kishin ƙasa a saman wannan zancen ya taya mu wannan kokowa domin ya zama to an yi aiki da urka da oda, an yi aiki da kundin tsarin mulki ba tare da an shigo cikin hanyika na shari'a.
Domin jaddada matsayinsu akan wannan bukata ta samar da haske, kungiyoyin uku sun kafa wata gamayyar da suka kira CCAG a takaice, kamar yadda sakataren kungiyar alkalai mai shari'a Nuhu Abubakar ke karin bayani.
Komiti da muka sa na kungiyoyinmu don saboda mu kawo goyon baya ga juna bisa duk wani abun da ya shahi cutar da muhimman gimshikai na shari'a, duk lokacin da aka kawo barazana bisa kansu wannan kadir namu zai kawo goyon baya ga kungiyar da daddace don saboda wannan gimshikai a kula da su, a kiyaye su, a kare su.
Biliyan 1,700 na kudaden sefa ne aka bayyana cewa an zuba a ma'aikatar tsaro domin tunkarar matsalar ta'addancin da Nijar ke fuskanta. Sai dai bincike ya gano an yi rubda ciki akan wani bangare na waɗannan kudade, lamarin da ya sa 'yan ƙasa suka ce ba za ta sabu ba. To amma ministan shari'a Mura Amadu a taron manema labaran da ya kira a washegarin barkewar wannan cece kuce ya bayyana cewa gwamnati za ta fara ne da kwato kudaden da aka wawure kafin daga bisani ta kai maganar gaban shari'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu ma bari mu leka kasar Kamaru. Yan bindiga sun yi wa birnin Bamenda durar mikiya, inda suka dauki sa'o'i uku suna bude wuta inda mutum guda ma har ya halaka. Wakilin muryar Amurka Awal Garba ya aika mana da karin bayani.
Waɗansu 'yan bindiga waɗanda ba san ko su wane ne ba sun yi wa al'umman birnin Baminda diran mikiya, anda suka buɗe wa al'umma wuta na harbin kan mai uwa da wabi, kuma sun kai wa caji ofis 'yan sanda farmaki, anda suka kwashe sama da awoyi uku suna ta harbe. Sun guda ne dai ya rasa rayuwarsa ta ɓangaren fararen hula. Alhaji Mutari Baminda ya yi mana ƙarin haske.
Muka so mu jin harbe-harbe na bindiga, harbe-harbe sosai kamar da yaƙi ya ɓarke ta kowane sashi a cikin angonmu. Tsananin harbi ya yi har daga ita da sallah muka kwankwanta ƙasa cikin masallaci, muka kakkashe wutar masallaci da yake harbin har jikin masallaci ya taba. Akwai yaro da ake kiran Shahamisu, bai da cikakken hankali haka, amma ya fito shi ma suka harbe shi har hanjinsa suka fito a ƙasa. Mun kai shi asibiti, daga asibitin General Hospital ba a samu wani masaiki ba, muka kai sa kuma St. Blaise, a nan ya cika kamar karfe 1 dare. Yau nan da safe sojoji ba su bar mutane ma sun tafi ta kasuwa ba, da yake dama ta wajen Commercial Avenue nan kusa da angon Hausawa ne, kusa da Old Town inda aka yi ta harbe-harben nan, da mu wajen da muke magana angon Hausa muke magana, an buga mana wannan bomba wanda ya tashi ya kona kantuna fiye da 15. To saboda hakan nan mutane su wanda suke fita kasuwa duk an hana su shiga kasuwa. Mu kuma da muke na unguwa kowa na zaune ne hakan nan yana kallo yadda Allah zai da mu.
Wani kofur din sojan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru wanda ya yi nemin saka yi sunansa ya ce shi kan bai san yadda wannan al'amarin ya faru ba.
To a matsayina na jami'in tsaro a nan birnin Baminda, wannan lamarin da ya faru a gaskiya dai mu gaskiya ya taba mu sosai, ya fito mana ta inda ba mu taba tsammani ba, amma insha Allah za mu yi duk iya bakin kokarinmu na ganin cewa wato ainihin mun magance wannan matsalar, domin mu a takaice ma ba mu san ma da wa ainihin muke faɗa ba, ba mu sani ba gaskiya, amma duk iya bakin kokarinmu za mu yi kamar yadda muka dau alkawari ni da 'yan uwana za mu yi duk iya bakin kokari, za mu ga wato hanyoyin da ya kamata mu bi domin mu shawo kan ainihin kan lamarin insha Allah.
Wani al'amarin da ya faru a yanzu haka a bangaren na 'yan aware dai yana sake ruruwa, kwanaki biyu da suka shuɗe sai da waɗansu fashewan bamamamai suka faru a yayin da ake gudanar da bukukuwan mata, anda sojan ƙasar guda ɗaya shi ma ya kwanta dama da dama kuma suka jikkata, sannan a garin Gallim da ke kan iyakan jihar Baminda da kuma jihar yammacin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, yan bindiga sun kai farmaki anda suka kashe jandarmomi guda biyu da 'yan sanda guda biyu da kuma wani farin hula guda ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Awal Garba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa 10:19 na safe, ga kuma shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballake gabatarwa. Kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da mai bawan shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzo Abubakar, inda yawa wakilin Musulun Mumuni Barma ƙarin bayani kan yadda mutane ya kamata su mai da hankali akan abincin da muka noma a gida ba wanda ake shigo mana da shi daga ƙasashen waje ba. A wannan makon sula ya fara da tambayarsa kamar haka.
Sautari mukan shi manoma suke korafi akan rashin ingantaccen iri, takin zamani ita ma wata matsala ce ta daban da ta addabi su manoma. Shin ba ganin da waɗannan rashin waɗannan abubuwan ne ke sawa a yau noma baya bayar da sakamako ko amfanin da ake jiran samu ko a ƙarshen damana ko kuwa lokacin da duk aka kai ƙarshen ayyukan noma rani?
To masala yanzu dai manomin zai ce ma shi taki bai isa shi ko na ashi ma to wani irin manomi ne noman da yake wake ma. Ni abin da ke gani dai lalle wannan magana ce, amma manoman namu ne ma saboda manoman a noma a ci ne. In an kai manoman da ya san cewa noman da yake na neman buɗin arziki ne kuma wannan aikin shi ne wanda da shi ne ya dogara, ba shi ya kamata san yanayin da zai je nemo wannan takin. To amma he zamanto kasan a cikin kasanmu mutane da kan manoman kan ma'aikatan duka nan ne ake ci, inda aka ɗarme akuya aka ce nan take guguya ko ba gaskiya ba?
Ba ganin nauyi ra kai a wuyan gwamnati ta tallafa da su manoma ta tallafa musu da irin wannan abubuwa?
Yo ai ka san wai wannan shida man noma da ake shi dan saboda ka taimaki kanka ne wanda kaga ya tabbata cewa he gwamnati ta kama mushi kenan bai yadda ma ƙarhin da zai fara aikin noma. Lokacin da ake gwamnati take ko a ina ne lokacin da gwamnati take tallafawa tana tallafawa wanda suke da masu ƙaramin ƙarfi. Shi kuma mai ƙaramin ƙarfi in aka tallafa mushi adan ya tashi ne ya hudda kanshi da wari. In ya hudda kanshi to ya kamata kuma a tallafa ma wani hallo wanda bai da wannan a bar wannan. Amma ya zama to yanzu wani zai ce ma a wai bai iya noma in ba a kama shi ba iri, in ba a kama shi ba taki, in ba wannan to ina gobe kuma in ba a kama ba kazakai kenan babu noma. Kenan wannan niyyar in aka riga aka huce ta wanda aka tallafa ma ya kamata kuma a bari shi ma ya tahi da kanshi yanda zai kama ma wani. Amma mu yanzu mun zamanto kan ma'aikata kan manoman ta wannan gurin ne sunan cewa za a tallafa ma kuma wa ake tallafa ma. Yanzu in ku lura cewa a shekaru jewa a yanda ake hudi kudin da aka zuba cikin na taki ko kuma na iri wanda ake bada sai gani shekara zuwa shekara sai damuna ta zo ta kare ko kuma ranin ya zo ya kare wa'an suna jiran a kai musu takin ko kuma a kai musu irin ba kai ba. Kuma daga nan kuma a ce kudin ya an zuba shi ko kuma kudin ya wannan kwa
na suka yi kenan kudin
to Allahu alamu ai shi nake cewa kenan ka gani ni yau na yi imani cewa inda an san sarai ga manoman da ya kamata a kama ma ta fannin cewa an ba su kyauta ne ko kuma an ba su bashi ne ko jari ne aka zuba musu wannan su tahiyar da noma wannan yahi da a ce kullun kawowa ne za a zo a ba mutane a ce an tallafa wa ake tallafa ma waɗu wanda ake tallafa ma ba wani wanda zai ce ma ga mutanen da wane da wane da wane da wane mai noman albasa mai noman wake mai noman riɗi mai noman hatsi mai noman in ce wa'ansu abubuwa can daban gashi wa'annan mutum kaza ne wanda muka a'a kullun zance ne ake yi a ce an kai waje kaza wajen nan kuma in an kai hori kaga kenan ai ka gani yanzu ka kai iri inda aka yi hori babu ruwa ina irin wannan ina za a yi shi yau ba za a yi amfani shi. To shi gaskiya irin wannan siyasa ta da wanda ake yi da wanda kawai cin-ci ne wannan ya kamata mu bar su saboda aikin noma aiki ne wanda yake a zo a zahiri a zo a yi shi ba wai abu ne wanda yake a zo a rubuta shi kuma kawai a je a kewo a komo. Wani lokaci zan gani cewa taki yanzu a kasar Niger ana amfani da kasa da kilo 3 da rabi na taki a eka guda. Duk duniya babu inda kai kananta irin wannan amfani da ake na taki. Niger ba mu kai ba dukkan tamakan da muke mu manoma ne makiyaya ne amfani da muke taki da taki bai kai ba fiye da kilo 3 a eka guda.
Masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulman Mumin Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. A yau duk sakonninmu batun tsige sarkin Kano Muhammadu Sanusi Lami da Nabi ne. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda. Yace labarin sauki mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu da gwamnatin jihar Kano ta yi. Hakika wannan labari ne mara dadin ji ga duk wani mai kishin da masarautar Kano da ma arewacin Najeriya. Wannan lamari ya tabbatar da cewa babu sauran masu fadi aji a arewa da za su iya kashe gutar rikici idan ta ruru. Kuma wannan babban abin kunya ne ga shugaba Buhari da shi ma dan arewa ne. Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Yace hakika bamu ji dadin sige Sarki Muhammadu Sanusi da gwamnatin Kano ta yi ba, amma kuma tunda haka ta riga ta faru sai mu ce Allah ya sa hakan shi yafi zama alkhairi a gare shi da jihar Kano baki daya. Sai kuma sakon da ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari. Yace assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan alkhairi gare ku. Na shigo wannan fili ne domin in tofa albarkacin bakina dangane da sauke sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi da gwamnan jihar Kano Abdullahi Danduje. Ni ban ga abin cece ku ce ba, domin iyakar wa'adin shi kenan, kada mutane su manta komai fa yana da lokaci. Daga nan sai sakon Sani Muhammad Chindo. Yace hakika sige sarkin Kano da gwamnatin jihar Kano ta yi yayi daidai, dama siyasa ce ta kawo shi kuma siyasa ce ta yi awon gaba da shi. Daga karshe Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano da ma kasar baki daya, amin. Sakonmu na karshe hadin gwiwa ne daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala Nayashi Lakwaja, suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku ba mu dama mu jajantawa al'ummar jihar Kano bisa tsige mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu daga masarautar Kano. Tabbas wannan babbar jarabawa ce daga Allah madaukaki sarki. Daga karshe muna kira ga mabiyansa da su kai zuciya nesa wajen hana abin da zai tada zaune tsaye don tabbatar da zaman lafiya. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu, a kullun godiya muke yi. To a gaida Binta Esyero da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawansa a zaben kuma wanda ya zo na biyu Abdullah Abdullah sun gudanar da bukukuwan rantsuwa daban-daban a lokaci guda, lamarin da ya haifar da tankiyar siyasa a kasar, kana ya haifar da sabon kalubale ga tattaunawar zaman lafiya da Amurka ke jagoranta. Da farko an jinkirta bukukuwan guda biyu domin baiwa Amurka, wato tattaunawar diplomasiyyar Amurka, damar warware mawuyacin al'amarin. Sai dai daga bisani bayan sa'o'i da dama an gudanar da bukukuwan. Gani shine ya fara daukar rantsuwa a wani buki da aka nuna ta talbijin kai tsaye, inda bakin kasashen waje kamar su wakilin Amurka Zalmay Khalizad da kwamandan rundunar kasa da kasa na Amurka Scott Miller suka halarta. Yayin da Gani ya kammala jawabinsa, an harbo rokoki guda hudu a fadar shugaban kasa.
Thomas sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Makeri da ya karanto mana labarai, da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin, sai kuma injiniyan namu na yau PJ, ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya, sai mu haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe.